Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan lokaci namu na yammacin yau Asabar 18 ga watan Nuwamba ga 2023. Kafin ku ji abun da muke tafasa su da farko ga baba da kanin labaran duniya.
To Aisha Isra'ila ta ba asibitin shifa sa'a guda su tattara nasu idan su bar wurin a cewar rahoton kamfanin dallancin labaran Faransa na AFP. Kotun daukar kara a Abuja ta tabbatar da gwamna Bala Abdulkadir Kauran Bauchi na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar wanda aka gudanar a ranar 18 ga wannan da watan Maris na wannan shekara. Kana ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa wato a makon da ya gabata an gwamza faɗa tsakanin Ukraine da Russia ta ƙasa a wasu yankuna guda uku a ƙasar Ukraine din.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji cewa wani rikici tsakanin Fulani da Hausawa ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar a Sokoto. Ko me ya zafi haka?
Mutum ya zo ya kashe maka mutane a hanya sun kone mota kuma an ji sun shiga su gina da boye su kuma shi shugaban nasu shi ruka shi ne wanda ya kira ni ya ce na ranka yadda ya ga Allah ya ba mu hannu ga Hausawa sun zo su kashe mu.
Sannan za a ji cewa jami'an tsaro sun yi nasarar hallaka wasu 'yan bindiga bayan wani hari da suka kai wa wata al'umma a jihar Kaduna.
Waɗannan 'yan ta'adda suka shigo gari a Kakangi a cikin daren shekaran jiya inda suka zo suka ɗauki mutum goma a basu gudu ba ma suna nan kilomita daya tsakaninsu da cikin garin Kakangi inda suka tsaya suka ce ma maganar miliyan 4 ba ita bace maganar miliyan 6 ne.
Kazalika za a ji abin da masharhanta al'amuran siyasa ke cewa a game da hukuncin daukaka wato hukuncin kotun daukaka kara game da zaben gwamnatin Kano. Bayan nan kuma za mu kawo muku shirin addu'a lafiya wanda Baba Yakub Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Sai kadan daga ra'ayoyin da kuke aiko mana amma kafin mu kai ga gabatar muku da duka wannan sai bayan mun ji yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko da labaran duniya. Isra'ila ta ba asibitin shifa sa'a guda su tattara nasu ina su bar wurin a cewar rahoton kamfanin dallancin labaran Faransa na AFP. Rahoton na AFP ya ce sojoji Isra'ila sun faɗa wa daraktan asibitin Muhammad Abu Salmiya da su kwashe marasa lafiya da waɗanda suka jikata da waɗanda suka rasa matsugunansu da ma ma'aikatan kiwon lafiya kuma su yi tafiya da sahu zuwa gaɓar teku. Isra'ila dai ta yi imanin ƙarƙashin babban asibitin na Gaza shine maɓuyar ƙungiyar Hamas. Yayin da Isra'ila ta yi kira da a kwashe mutane daga asibitin, likitocin sun ce suna da marasa lafiya da ba su iya tafiya. Rashin wutar lantarki a asibitin Shifa ya yi sanadin mutuwar marasa lafiya da dama ciki har da ƙananan yara. Sama da mutane 2,000 da suka hada da marasa lafiya da ma'aikata da waɗanda suka rasa matsugunansu ne suke cikin asibitin a lokacin da sojojin Isra'ila suka shiga asibitin a ranar Laraba a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. A halin da ake ciki kuma jirgin farko da ya jigilar yara na Falasɗinawa da suka jikata daga yaƙin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza ya isa haɗaɗɗiyar daular Larabawa a yau Asabar a wani ɓangare na alƙawarin da ƙasar ta yi na ba da taimakon jin kai ga yara 1,000. Rukunin ya haɗa da mutane 15 ciki har da yara da iyalansu sun ƙetara daga kan iyakar Rafa da ke tsakanin zirin Gaza da Misra a jiya Juma'a. Daga nan ne kuma jirgin suka ɗauki jirgi zuwa Abu Dhabi babban birnin haɗaɗɗiyar daular Larabawan. An shimfiɗe ƙananan yaran ne a kan kafafun iyayensu a cikin jirgin yayin da jirgin ya isa filin saukan jirage na Abu Dhabi. Kotun ɗaukar ƙara a Abuja wato ta tabbatar da gwamna Bala Abdulkadir Kauran Bauchi na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar da aka gudanar a ranar 18 ga watan Maris na wannan shekarar 2023. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto da aiko mana.
Tunda misalin karfe 8 na safiyar jiya Juma'a, lauyoyin masu shigar da kara da na kariya suka bayyana a kotun domin sauraron irin hukuncin da alƙalan suka yi matsaya akai, wanda kuma bata sake zani ba da wanda kotun sauraron ƙarikin zabe a Bauchi ta yanke. Sabida haka sai kotun ɗauka ƙarar ta watsi da buƙatar ɗan takarar APC Sadiq Baba Abubakar ya shiga sabili da babu wani ƙwaƙƙwaran hujja balle madogara. A jawabinsa na bayyana godiya wa Allah don ganin nasarar da ya yi a karo na biyu zaɓaɓɓen gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ƙauren Bauchi ya miƙa hannun gayyata wa sauran 'yan siyasar jihar Bauchi domin su zo a tafi tare don ciyar da jihar gaba. Ya yi fatan alkhairi da ƙarin arziki wa jihar Bauchi da kuma roƙon Allah ya kare ƙasarmu Najeriya. Daga nan ne kuma sai magoya bayan jami'ar PDP da kuma mawaƙa suka shiga bayyana murnansu kamar haka. Sai dai kuma na so in ji ta bakin 'ya'yan jami'ar APC da suka ce suna nazarin hukuncin daga baya za su neme ni. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla. Kafin Baba ya karanto mana kashin labaran na biyu ga rahotonmu na farko daga Najeriya. Rikici tsakanin Hausawa da Fulani a Najeriya ya jima yana zama sanadin salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a, musamman ma tun lokacin da aka samo wato aka soma alakanta Fulani da ayyukan 'yan fashin daji. Yanzu ma haka wasu al'ummomin Fulani da Sakkwato na zaman ɗarɗar saboda ya mutsin da ya auku tsakaninsu da Hausawa wanda ya sanadin ƙona garuruwan Fulani har ma da kashe wasu daga cikinsu, kamar yadda za ku ji cikin rahoton Muhammad Nasir wanda ya aiko mana daga Sakkwato.
Rikicin ya soma ne bayan wani harin ta'addanci na 'yan bindiga wanda ya sanadin ƙona wata mata da ɗiyarta sabuwar haihuwa cikin mota akan hanyar su ta zuwa asibiti. Duba da cewa an tare motar ne a garin Fulani mai suna Bugawa, yasa Hausawa suka abkawa garin da ma wasu garuruwan Fulani da ke yankin, lamarin da ya sanadin ƙona garuruwa 6 da kuma kashe Fulani 5. Na zanta da wani mutumin bagida ɗaya daga cikin garuruwan da aka ƙona wanda yanzu haka yana jinya a wata asibiti da ke cikin birnin Sokoto.
Suka faru tun daga Bugawa, suka faɗo Abenga Kaurawo, sun ka faɗo Manu, duk sun ka bi garuruwan mu sun ka ta ƙonya. Abinda da nake takaici ma labari kusan garuruwa 6 aka kone mana. So yanzu haka magana ga da ake akwai dukiya bila adadin da anka kone muna dakuna. Yanzu haka magana ga da ake da waɗanda dai anka gani, waɗanda anka kashe mutum da anka kashe. Nan ƙaura an kashe mutum uku. Sannan kuma nan ba gida an kashe muna mutum biyu wa da kani. So yanzu haka magana ga da aka yanzu haka wasu hillani ba su ma gida.
Ita ma wannan matar tana cikin planin da suka bar gida ba da shiri ba domin tsira daga farmakin na Hausawa.
Kudin da kaka ammadi na kaka da hatsi da komi na kaka babu abin da anka bar mana. Kowane muka gani na sai dai in wani ya bashi abin da ka yanzu dan uwa wanda ba a kona ma ba. Ni da ni gudu ma wallahi har da zanin farmu ba hidda shi ba balle tuhar yara na. Kuma ni sun sassare ni miji kaka sun sassare shi wancan kuma sun kare shi.
Fulanin dai sun zargi gwamnati akan rashin basu kulawa a duk lokacin da irin hakan ta faru.
Kuma za mu ci mu a yanzu ciki halin da muke cewa sai mu ce kawai babu gwamnati don babu wanda ka muna dauki. Yan sa kai sun taiga waɗanda ke lahi mu da azzauni lahi akala ba a taba kama wani barawa an kace daga cikin ƙauyen mu yake ko kuma ƙauyukan gadan an bato ma. Amma yanzu da an yi abu wasu sun kai abin ga ɗan fashin daji sai su abin ga ɗan banga. Kwanci kyan sakai su taho su shiga garuruwan mu sai ta kakkashe mana mutane.
Sai dai kanto makarma hukumar mulkin tangaza Isa Salihu Bashar ya ce ba haka abin yake ba.
Waɗannan mutane suka ƙona wannan mota din da aka ji su kira da hilalin suka shiga. Saboda haka mutum ya zo ya kashe maka mutane a hanya sun ƙone mota kuma an bi sun shiga su kira da ambulance. Kuma shi shugaban nasu shi Rugga shi ne wanda ya kira ni ya ce mun ranka ya ga Allah a ba mu hannu da Hausawa sun zo su kashe mu. To ya sa abin da wahala. Duk gidan sojojin da suka tafi aka ji sai a gaba haka bane. Sun yi tone su ma hillanin su ma ba su yi to.
Ya ce so da yawa miyagun ɗaya ke shiga cikin rigan na ƙwarai domin haddasa fitina irin wannan.
Wanda haka shi wannan abu cewa gwamnati bai bar shi komai ba ai za ta ce tunda an kawo mata duk abin da ya faru mun rubuta mun ta kai kuma akwai jami'ai na gwamnati duk kowanne su mun rubuta mun kai report. Iya ga ce abin da kake da gwamnati ba mu son kowa ya rasa ransa kuma ba mu son kowa mutum ɗaya ya san mahallinsa. duka da muke mahillacin da akan gaza da bayan da bashin da akan gaza tare aka kashi abu guda ne wani abu dai ne da shigo kuma shi dan kisa da shiga idan su banda sun ka da rigicin da kowa zai shafa abin idan fada
shi ma mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar Sokoto a haujin tsaro kanal Abdul A Usman mai ritaya ya ce gwamnati tana sane da abin da ke faruwa a yankin na Tangaza kuma tana kan dokar matakai Irin hakan ya faru kasa ga wata biyu da suka gabata a karamar hukumar mulkin Binji wanda ke makwabtaka da Tangaza inda aka yi asarar rayuka fiye da 10 bayan wasu makamantan su da ke faruwa a wasu jihohi na Najeriya jama'a da dama dai na ganin cewa samun magance matsalar rashin tsaro baki daya kadai kan iya warware irin wannan tankiya tsakanin kabilun biyu Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to an gaida Muhammad Nasir Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga baba da karshen labaran duniya.
Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin bayanan sirrinta na yau da kullum wanda take bayarwa game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine cewa a cikin makon da ya gabata an gwabza kazamin faɗa ta ƙasa a yankuna guda uku a gefen Kupiansk wato a cikin yankin Luhansk da kuma Avdiivka da ke yankin Donetsk da ma gefen kogin Dnipro a yankin Kherson inda sojojin Ukraine suka kafa gada. Yayin da aka yi wa Rasha mummunan fatattaka a bangaren Avdiivka, rahoto ya ce babu wani bangare kuma da ya samu nasara a wuraren guda biyu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa wato ƙasar Ukraine tana iya bakin kokarinta ta nemo kuɗaɗe da za ta sake gina jami'o'i da hare-haren da Rasha suka kai suka lalata su.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu sake waiwayar rahotanninmu. A yayin da al'ummomin yankin birnin Gwari ke kokawa game da hahawar har-haren 'yan bindiga da ke hana manoma ibar amfanin gona, gwamnatin Kaduna ta sanar da harbi wasu 'yan bindiga shida da kuma kwato makamai da dama a yankunan birnin Gwari, Giwa da Igabi. Ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya hada mana.
Cikin mako ɗaya dai 'yan bindigan sun kai mabambantan harare a wasu yankunan birnin Gwari ciki ko hadda ka kangin da suka buƙaci a basu wasu kuɗaɗe. Wanda bayan wani lokaci ba tare da an biya kuɗaɗen ba suka faɗa garin inda suka sace mutane da dama. Malam Ishaq Usman Kasai shine shugaban kungiyar ci gaban masarautar birnin Gwari a jihar Kaduna. Kuma ya ce hararen 'yan bindigan sun ƙara kamari.
A dama muna sanye da cewa tunda dai su wa'annan 'yan ta'adda ba wai an shiga cikin dazuzzukan nan da suke da maboya bane, an je an yake su saboda haka gaskiya abin da ya shafi harkan harhare musamman a cikin wannan satin abin ya kazance musamman a cikin kakangin abin da ya faru idan ka lura kwana uku da suka wuce inda suka kai a hari a wannan gari kuma suka fasa shaguna suka kwashi kaya bayan sun fita kuma ka nuna cewa sai wannan gari musayin hin hada masa kudi miliyan 4 kenan Allah ya sa dai abun bai nufa ba dai har wa'annan 'yan ta'adda suka shigo gari kakangi a cikin daren shekaran je inda suka zo suka dauki mutum 10 a basu gudu ba ma suna nan kilomita 1 tsakanin su da cikin garin kakangi inda suka tsaya suka ce ma maganar miliyan 4 ba ita bace maganar miliyan 6 ne mutane ba su da mafita har sai da aka cika musamman wannan bada wannan kudi
ni dai gwamnatin Kaduna ta fitar da sanarwar nasara akan 'yan bindigan da jami'an tsaro suka yi inda suka kashe guda 6 nan take sannan kuma suka jikkata wasu suka kuma kwato wasu makamai inji mai rike da kujerar kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Malam Samuel Arwan
kwarai da gaske gwamnatin jihar Kaduna tana sane tana kuma bibiyar halin da mutanen mu suke ciki musamman inda ake samun harare na 'yan fashin daji inda ake matsa mutane lamba na hana su girbi da lallele wacce sun bada kudin haraji ga 'yan bindiga da kuma wani tana iya bakin kokarinta to bisa ga wannan korafe-korafen da kuma Afirka na musamman wanda Dakaru suke yi daga nan wuraren mai daro zuwa abinda yayi hanyar dogon dawa da sabon binnin daji wanda suke kananan hukumomin binnin gwari da giwa da kuma ita kanta a karamar hukumar Igabi sojojin sun samu nasarar bindige 6 daga cikin ɗan fashin daji wanda suke safa da Marwa a wannan yankunan har wayo kuma akwai abubuwa wanda aka fato kuma gwamnatin jihar Kaduna tana kira da babban murya da duk wani wanda a ganshi yana neman taimako daga alamun harbin bindiga lalle lalle ya zama wajibi a sanarwa da gwamnati ko kuma jami'an tsaro
sai dai duk da kokarin da jami'an tsaron ke yi kungiyar ci gaban al'ummar birnin Gwari ta bakin shugabanta Ishaku Usman Kasai ta ce akwai bukatar ganin gwamnatin tarayyar Najeriya ta kara kawo mata dauki
har yanzu wannan mataki na kare kawuna ana ci gaba hatta kamar maganar da ake magana na sulhu an bi waɗannan matakai to amma kuma gaskiya wa'annan ƴan ta'adda kwata-kwata babu amana a tattare da su dole sai gwamnatin tarayya ta shigo ciki ta nuna da gaskiya
dama dai duk farkon damuna da kuma ƙarshen ta ƴan bindigan kan matsawa al'ummomin yankunan karkaran da ke noma ta hanyar sakawa manoman haraji kafin su shuka da kuma lokacin da suke girbi idan kaka ta yi Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
an gaida na Ikara bayan sanar da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja game da zaben gwamnatin Kano wadda ta tabbatar da nasara ga ɗan takarar jam'iyyar APC Nasir Yusuf Gawuna masana kimiyyar siyasa da na dokokin ƙasa na ci gaba da fashin baki akan batun sai dai gwamnati Abba Kabir Yusuf ya kwantar da hankalin magoya baya daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari
Bacin aringizan kurkuda kasancewar gwamnati Abba Kabir Yusuf sahihin dan jam'iyyar LNPP ko akasin haka da kuma halaccin sanar da sakamakon hukuncin kotu ta kafar manhajar Zoom wato internet su ne manyan al'amuran da suka mamaye muhawara tsakanin lauyoyin bangarorin biyu a yayin shari'ar Dr. Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa ne da ke koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano ya yi fashin baki
a baya abin da ya ji hankali a wancan kotun farko shine batun ƙuri'o'i halastattun ƙuri'o'i da abin da ya halasta su da kuma yawan su da suke su wanda kuma har bayan an gabatar da hukunci shine abin da ya fi jan hankalin bangarorin guda biyu kuma mutane sun zaci cewa ko da hanzo ita hukunta kotun ɗaukaka ƙara yana ɗaya daga cikin abin da zai ji hankali to kuma sai kasance ba shi bane abubuwa guda uku manya da suka fitowa a wannan shi hukuncin shine na ɗaya daga cikin su akwai na batun ko daidai ne ko ba daidai bane gabatar da hukuncin kotu ta manhajar ganiga ka ta Zoom wanda ta kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da cewa daidai ne sai kuma na biyu abin da yafi jan hankali din a wannan karan wanda ya sha bamban da waccan batun wato ko shi gwamna yana da dan jam'iyya ko ba dan jam'iyya bane
a nasu bangaren masana shari'a da dokokin ƙasa sun fayyace mataki na gaba da waɗanda suka yi rashin nasara ka iya ɗauka Barista Ibrahim Cedi shine sakataren reshen jihar Kano na kungiyar lauyoyin Najeriya
yanzu abin da ya rage shine a fil da su bangaren gwamna ya kamata ya bangaren jam'iyyar NNPP zuwa Supreme Court wanda wannan afil din ne zai dakatar da rantsar da shi Dr. Nasir Yusuf Gawuna a matsayin gwamnan Kano har sai an ji wannan afil din idan afil sun tabbatar da shi a matsayin shine gwamna to lallai shi gwamna Abba Kabir Yusuf zai sauka a kuma rantsar da Honorable Nasir Yusuf Gawuna kuma tenuwarsa ta fara nan take daga wannan ranar da aka rantsar da shi saboda haka yanzu za mu saurara mu ga abin da kotun gaba ita Supreme Court za ta faɗa dangane da ra'ayinta akan wannan dambarwa kasancewar ita ce kotu ta ƙarshe yanzu ba za a iya rufe kofa cewa lallai abiya zan final ba har sai an je Supreme Court ta tabbatar da abin da ta take gani a fahimtarta
sabanin yadda aka yi hasashe a baya al'ummar jihar Kano na ci gaba da harkokin su yau da kullum bisa doka da oda kamar yadda suka saba amma Dr. Kabiru Sa'idu Sufi ya alakanta wannan nasara da wasu batutuwa.
Mutane da yawa suna da masaniya cewa hukuncin kotun za ta yanke ba shine karshe ba, sannan kuma a wani bangaren mutane da yawa kowa yana ta fama da yanayin rayuwa, sannan wasu ma za ka ji suna cadin abin da yake faruwa a siyasa, abu ne da ya shafi wasu manya shugabanni, abu ne tsakanin wane da wane. To so da haka watakila mutane sun fara ma haƙurewar ma da abin da ya shafi siyasa ne musamman a wannan zamanin.
A jawabin sa ga al'ummar jihar Kano a daren jiya, gwamna Abba Kabiru Yusuf ya yi jan hankali musamman gaba goya baya game da muhimmancin zaman lafiya. Yana mai nana ta cewa lauyoyinsa za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To an gaida na Kwari mutan Kano. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 10:20 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko muke rine daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. A yau wannan shirin zai leka jihar da magaramta jamhuriyar Niger, inda a kwanan baya-bayan nan ake fuskantar haɗarin manyan motocin tanka masu dafa man fetur wanda ya haddasa asarar rayuka da dama. A kwanakin nan motar da ta kama da wuta kimanin mutane 31 ne suka rasu. Haka ne kuma yasa wakiliyar mu ta mara abari ta zanta da shugaban kungiyar direbobin motocin dafa man ta da magaram
Abu Galadima SJ Sandikar kwandikitar Ruci di dan santa. To wani karin da ya haddarin in aka kire aka yi shi ɗan kauri su suke zuwa su ƙara masu suke hasawa mahaddar tunda a yau a cikin zamanin nan da muke ciki na taba ganin mun ji mun samu mota ta yi makaifa ɗan kauri ne suka zo suke hudda mai amana ku gafara motar nan waduwa za ta yi ku gafara wallahi tallahi da jandarmomi da kuma heda ta taushe mutum uku akan ta taushe mutum uku ɗan kauri nan ba wanda ya fasa daukan mai heda sarki ne da kusa yazo yazo yace menene wannan kuna kallon ayan uwan ku a mace ku zo ku yi ka daukan mai suka ce ai dama mamu ne yace to ga mutumin da yazo yayi wannan kin ga wannan ta zo ta wuce kwanan nan wata mota ta fadi akwai direba wanda ya toye ga baki daya yanzu haka yana na alikita bayan wannan a cikin kwanakin da muka zo muka samu na turmini yanzu na turmini a cikin gari ne suka yi guga mai yana zuba ba Allah nan ya huta daga cikin garin nan dan kadai ayi bala'i tunda sansi ne yau ta bayan gari yana likiya yana tsakar likiya yan gari suka zo mota ta tashi suna daukan mai suna daukan mai Allah da yasa mutumin nan yana ce yaje wuce yaran shi kwaɗe mota ta kama wuta ta tashi su wannan anan muka iske su ko an sa a cikin hatsi ake tuna su ake huddo su ko an sa a ruwa muna nan gwabarnan kin garin wannan namu wallahi mai adalci gwamna wannan namu na yanzu Allah wallahi da shi muka kai da muka kai karshe daya na dare wallahi da shi a ciki ya zo ya ce jama'a ya ce yan kallo ku koma baya ku bar mu masu tuni ne gaba har na kama hanya ina bin sai ce ku koma baya mu koma baya suka shiga suka je har gurin wutan nan mutanen nan a toye a gurin sai da muka sa mutum 33 wanda suka toye a cikin gonaki kuma muka aka danga huduwa mutane a mace nan a ce mutum sai da mutum 31 ya mutu amma sun dinga gani yanzu dai mu a nan jihar da magaran tunda Allah ya sa muka fara wani aka fara wani aikin na mai ban da wannan kara a cikin kwanakin nan bamu taba samun wuta muna samun kwaduwa muna yi kai da kafal mu suna kwasan mai da iko ma ana yi kai da kafal mu suna kwasan mai amma a yanzu tunda san gani dama muna cadar da isansu ya fadi muka ce akwai tuya kuzi to kin ji matsalan yanzu matsalan mu kawai tana talakawa wallahi
irin wannan hadari na manyan motoci kamar sitar ta da kwan mai kamar nawa kuke iya kisa aka samu
gaskiya ina tsammanin mu Allah yake kariya jihar da magana amma mu a nan jihar da magana abinda muka sani mota da ta fadi ina lissahi da ni dai wanda na sani ba kuma babu ma motar da za ta fada a nan jihar da magana mu sani mota 11 amma mai hadari wanda aka yi mummunan hadari mota hudu wanda nan mutane suka huta kuma akwai wanda tana tsaye aka zo aka shige ta haida mota haida mutum goma ya mutu
direbobi kafin a zuba mai ko kan su tashi a rika duba motoci a san yadda mota take a san yadda tanki yake ba kwa wannan
muna ne duk subdu ta duniya duk subdu sai mun tare sai na tare direbobi mun gargade su kuma yanzu a yanzu in suka tafi soran lodi sai an yi control din kan motar tana tsoro ma ba a loda tunda aka tsala kuma haka ake in tayar ka an ganta da waya ma ba a maludi saboda ita ba tana sasa wuta eh ko muhimmin yi control da abda ake da kayan da tunda wannan soni dan ma ta toyi a yanzu in baka takara ko wata iri ce can tarati baka lodi baka shiga sosa dukkan mun dauki wannan abin nan kuma yanzu direba wallahi tallahi ya san inda yake kwanci yanzu kin ga garin maradi ma baka kwanci cikin gari nan hanyar gudi daidai ne dan zaka kwanci wallahi tallahi yanzu kawai aiki da ake yanzu direba yanda kika san soji haka direba yake muna cikin hadari na aikin nan da mai saboda kuma babu wani control da ake mana inda za a iya daukan wani ji su zo ma ko a sa wani squad ko ai wani wane ne to bai yayuwa mutane ne kawai suka dauki waye ganima ai ganima ba haka ba ake ganima ba ganima bace ake sata ce wallahi
babu wani abu da kuka yi tsakanin ku kamar da mahukunta masu kula da irin wannan sha'ani naku kamar a dauki wasu matakai dan kauce ma irin waɗannan hadarurruka
wannan hadarurruka mahukunta irin wannan hadarurrukan kun bisa dauka amma yanzu mota tana faduwa gendarma yana zuwa abin suna zuwa sasurfafe wallahi tallahi kam abin nan ma da su muke duk inda aka yi wannan faduwar da su muke kwanci muke tashi yi Allah halgarin Allah wai
kamar suna mai da hankali wannan control din da kuka ce ana yi
kuma control turmin gaba ɗaya da ta toye wallahi
kuma control na motocin
fa yau shi tarfa kike gani yanda kika san likita ta yan aihuwa wallahi duk direban sitar a yanzu zan ga miki abu ne shi daga Allah amma kowane a tsargage yake da motar shi in ka ci kilo 100 he ka tsaya ka tattaba kayoyinka in za ka yi parking ka san inda za ka tsaya in ka san za ka yi minti 20 ko 30 he ka sa ta rangir tunda sun san komai doka gare shi na abin nan
to madalla a gaida Tamar Abari da Habu Galadima shugaban kungiyar direbobin motocin da ko mai ta da magaram sai kuma sabon mako za a je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin su da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamai da ta hada mana sautin shirin Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Madalla a gaida Baba Yakub Makeri to ba sauraro ayi mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku sakonnin da kuka aika mana ba amma yanzu ga Baba Yakub Makeri da labarai amma a takaice
Isra'ila ta ba asibitin Shifa sa'a guda sace tare da su ina su barure a cewar rahoton kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP rahoton na AFP ya ce sojoji Isra'ila sun fada wa daraktan asibitin Muhammad Abu Salmiya da su kwashe marasa lafiya da waɗanda suka jikata da waɗanda suka rasa matsugunan su da ma ma'aikatan kiwon lafiya kuma su yi tafiya da sabo zuwa gaɓar teku Isra'ila da ta yi imani karkashin babban asibitin na Gaza shine maɓuyar mayakan kungiyar Hamas a hali da ake ce kuma jirgin farko da ya yi jigilan yaran Falasɗinawa da suka jikata daga yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza ya isa haɗaɗɗiyar daular Larabawa a yau Asabar a wani ɓangare na alƙawarin da ƙasar ta yi na ba da taimakon jin kai ga yara 1,000 rukunin da ya haɗa da mutane 15 ciki har da yara da iyalansu sun ƙetara ta kan iyakar Rafa da ke tsakanin zirin Gaza da Misira a jiya Juma'a daga nan ne kuma suka ɗauki jirgin zuwa Abu Dhabi babban birni na haɗaɗɗiyar daular Larabawa kotun ɗaukar ƙara a Abuja ta tabbatar da gwamna Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna a jihar wanda aka gudanar a ranar 18 ga watan Maris na wannan shekara ta 2023 ma'aikatar Birtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin bayananta na sirri na kullum wanda take yi game da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine cewa an kai wato a cikin wannan mako an gaba an gwamza zaɓen faɗa
ta ƙasa a yankuna guda uku a gefen Kupiansk na lardin Luhansk da kuma Avdiivka dake yankin Donetsk da kuma gefen kogin Dnipro a yankin Kherson inda sojojin Ukraine suka kafa gada.
To masu sauraro duka anan ne kuma zamu yi sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma zuwa can anjima da daren ku idan Allah ya kai mu. Misalin karfe 9:30 agogon Najeriya ne jiyar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon Ghana da GMT a jimu dauke da shirin mu na dare. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai ko wacce ta shirya kuma ta bada umarni Sina Nandudu da wanda ya kula mana da na'ura Mr. Justin. Ni Aisha Mu'azzu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.